Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba ya ku makeri ne tare da Yusuf Aliyu Haraji da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau Litinin 28 ga watan Disamba shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Yusuf da kanan labarai.
Cikin kurarren lokaci a daren jiya Lahadi, shugaba Donald Trump ya rattaba hannu akan dokar hana rufe gwamnati. An fara kidaya ƙuri'u bayan kammala zabe da aka yi jiya Lahadi a jamhuriyar Niger. Haka zalika a jamhuriyar Afrika ta tsakiya an gudanar da zaben shugaban kasar a jiya Lahadi.
Kanan labaran duniya kenan aka saurara. A cikin shirin zamu ji hali da ake ciki a zaben jamhuriyar Niger.
Yadda aka yi ta kidaya kurkun da jam'iyyar suka samu kenan a wannan zabe.
To za ku ji cikakken rahoto a cikin dan kankanin lokaci mai zuwa. Muna kuma dauke da tattaunawa da Dr. Maina Bukar Karte, wani masanin doka wanda ya mana fashin baki akan zaben jamhuriyar Niger. Baya ga haka, Sarfila Hashim Gumal kuma na tafi da shirin sa na ciki da gaskiya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum, barkanku da asuba. Tare da fatar an wayi gari lafiya. A daidai lokacin da ke korewa na rufe wasu daga cikin ma'aikatan gwamnatin Amurka, Donald Trump a daren jiya Lahadi ya rattaba hannu akan dokar nan da aka nemi dala biliyan 2.3 don aiwatar da ayyukan gwamnati da dala biliyan 900 na agajin rage radadin corona, wanda gwamnatin za ta ci gaba da aiki har zuwa watan Satumba. Trump a baya ya kira wannan dokar abun kunya bayan ta samu amincewar majalisar wakilai da ta dattawa. An dai kwashe watanni ana tattaunawa akan dokar. Duk dai da cewar Trump bai sa kanshi a cikin tattaunawar ba, an dai dauki dokar a jirgin sama aka kai wa Trump ita a gidansa dake Mar-a-Lago a jihar Florida, idan ya aminta ya sa mata hannu don ta zama doka. Trump dai ya yi kakkausar suka ga 'yan majalisun a farkon wannan makon. Haka a ranar Asabar ya bayyana matsayinsa na rashin amincewa da dokar. Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewar, "Abu mafi sauki da nake neman ma mutanenmu shi ne a bawa kowane mutum dala 2,000 fiye da 'yan canji da suka ce a bawa mutane dala 600 wanda ke cikin dokar. Kuma ku daina neman biliyoyin daloli na kyauta." An fara kidaya ƙuri'u bayan kammala zabe da aka yi a jiya Lahadi a jamhuriyar Niger. Idan har aka kammala komai, zaben zai zama na farko da gwamnatin Farouk Hulla za ta mika mulki ga zababbiyar gwamnatin Farouk Hulla a tarihin kasar a mataki na kujerar shugaban kasa. Ana dai tsammanin sakamakon zaben nan da 'yan kwanaki. Mika mulki daga wata gwamnati zuwa wata gwamnati abu ne mai wuya, musamman ga kasa da ta fuskanci juyin mulki na soji har so hudu tun bayan samun 'yancin kanta daga turawan Faransa a shekarar 1960. Kasar kuma tana fama da talauci da 'yan ta'adda masu tada kayan baya waɗanda suka kashe ɗaruruwan Farouk Hulla tare da sojoji a cikin shekarar da ta gabata kawai. Haka kuma za a samu bambanci kamar irin yadda aka samu a Ivory Coast da Guinea, inda shugabannin kasar a cikin wannan shekarar suka sauya kundin tsarin mulkin kasar don su kara wa'adin mulkin su zuwa zango na uku. Wannan ya haifar da fargabar yiwuwar samun koma bayan demokaradiyya a kasashen yankin hamada. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A jiya Lahadi aka fara kada ƙuri'un zaben shugaban kasa da na 'yan majalisu a kasar Afrika ta tsakiya, kasar da aka ayyana ta a matsayin kasar da tafi kowace matsala a duniya. An gudanar da zaben bayan mako guda da aka kwashe ana rikici biyo bayan zargin juyin mulki da aka yi, amma maye gari na hudu mafi girma a kasar sai da aka aika da sojojin Rasha da na Rwanda don su taimaka wa gwamnatin kasar. an da ga sojojin kwantar da tarzoma na Majalisar Dinkin Duniya da na kasar Rwanda suna santari akan titina dauke da manyan bindigogi zuwa babban birnin kasar kana suna kaiwa da kawowa a rumfunan zabe an da samu jinkirin minti 50 kama aka bude rumfunan zabe a birnin Bangui wanda ba kai kayan zabe akan kari ba yana da matakar muhimmanci na fito wajen zabe a matsayina na dan kasa aikuwa ina ganin zaben zai canza al'amura a kasar mu kowaye kuma ya zama shugaban kasa a cewar wani malami Hudson Rain
kafin Yusuf ya kawo sauran labaran duniyar a jamhuriyar Niger ana ci gaba da kidayen kur'un zaben shugaban kasa da yan majalisar dokoki wanda aka yi a jiya Lahadi yayin da al'ummar kasar ta fara daukar sakamakon zabe bisa doka hukumar zabe ta Seni na da kwana 5 kafin ta kammala kidayar ta kuma fitar da sakamakon zaben kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Mahmud Lalo ya aika mana daga birnin Yamai
yadda aka yi ta kidaya kulkun da jam'iyyun suka samu kenan a wannan zabe kidayar da har ta kai ga cikin dare an dai fara girka kulkun ne bayan da aka rufe aksarin rumfunan zabe da ke sassa daban-daban na birnin Yamai bayan da kwashe yinin jiya ana kada kuri'a a zaben na shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki yayin da al'ummar kasar ta fara sa ido ta ga koyaushe za a fidda sakamakon na fi wada shine kakakin hukumar zabe ta Seni
samun sakamako hukuma mai kula da tsarin zabe gaba daya ta kasa za ta bada sakamako wanda muke cewa shi sakamakon ba shi bane na karshe a cikin matsayin kwana 5
sai dai ya kara da cewa sai sun mika hukumar tsarin mulki kasar ta Niger sakamakon zaben domin ta tantance shi kafin daga bisani ita kuma ta sake shi a hukumance
can kuma sai mu aika shi a koti mai kula da tsarin kundin tsarin mulki su za su hadi sakamako na dindindin cewa abinda muka yi su za su bincika su gani ga ayar doka kanan sai su wallafa shi daga kwanan 5 da muka ba su kuma suna da kwana 15
yayin da ake kidayar baya ga wakilan jam'iyyun da ke sa ido a dakunan da ake kirga kuri'un a waje guda kuma magoya bayan jam'iyyu daban-daban ne suka kasa suka tsare a waje suka ke motsawa ko nan da can suna masu cewa sai an yi komai a idan su Abdulkarim Jamayo dan jam'iyyar Eminence ne
gaskiya ban yi tayya yanzu shi na jira na ga sakamakon baki abin da daidai abin da samu je in kai ma mutanen mu musan kwaiwai zaben da an kai da gaskiya abin takardun aka rubuta mun daidai da shi mu je mu ajiye kuma in Allah ya so ya da mura bayan sakamako har zuwa Seni meri yan bashi sannan mu zo mu zauna gaske ba mu zama garin fuka mu san kura da mun ka samu shi ne an kai meri bakin karin mu kenan in Allah ya so ya da wannan ba mu ma shakku ciki in Allah da muna ji muna kai muna ba za mu samu sa da Allah
to kamar abokin hamayya sana MNSD shi ma Muhammadu Alhaji Umaru na Modan Limana wato babban jami'ar adawa da bata tsayar da dan takara a zaben shugaban kasa ba amma kuma ta ce a zabi Muhammad Usman na RPR ya ce ba kasawa kadai za su yi ba amma da rakiya
muna jiran kuri'un mu ne zaben da muka yi muna jiran Allah hakika sai abinda muka zaba sai ya hoto nan gaban kowa mun shaida insha Allah
wato kamar kun kasa kun tsare
mun tsare kuma sai mun raka ma insha Allah
mudan limana kuna sa ran za ku kai labari sosai
labari kamar yadda muka saba kai labari wannan mun ma wuce sanin ma mun kai labari da yarda Allah wannan ga mamala
a cewar Hamidu Muktar mai goyon bayan jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki wanda ya ce mun sun gamsu da duk abin da yake faruwa a mazabar amma da na tambaye shi kuwa kan ba zai sa su je su huta ba sai kai da baki yace
a'a ba mu yi da aiki mu za mu je mu kwanta muna nan muna cilga za mu je mu kwanta sai mun yi da aiki muna nan kowane lokaci da sai mun yi da
kamar tsaro kamar da kuka ji dai daga bakin wasu daga cikin wakilan jam'iyyar da suka yi takara a wannan zabe a daidai wannan lokacin da nake daukan wannan murya ana kan kidaya kuri'un kuma misalin karfe 10 ne da minti 19 na dare amma ba a ma fara ma na zaben wato kidaya zaben shugaban kasa ba sai na majalisar dokoki ake kai ne To ɗan takara 30 ne dai suke neman kujerar shugaban kasar yayin da ake zaburcin kujerun ƴan majalisar dokoki 171. Shi dai shugaba Muhammadu Isufu na shirin kammala wa'adin mulkin sa na biyu ne inda ya kwashe shekara 10 yana mulki. Dokokin zaben jamhuriyar Nijar sun tanadi cewa sai ɗan takara ya samu kashi 51 na kuri'un da aka kada kafin ya lashe zabe. Idan kuma aka rasa wanda ya samu wannan kaso, hakan na nufin sai an je zagaye na biyu inda za a zaɓi ɗan takara biyu da suka fi yawan kuri'u a zagayen farko domin su kara a zagaye na biyu. Tarihi dai ya nuna cewa zaɓukan shugaban ƙasa a jamhuriyar Nijar yakan kai ga zagaye na biyu kafin a samu wanda ya lashe zaɓen. Ko yaya za ta kaya a wannan karan? Wannan kuma wata tambaya ce da lokaci ne kaɗai zai fayyace. Mahmud Lalo, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Gaida Mahmud Lalo. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Yusuf dauke da sauran labaran duniya.
A jiya Lahadi, hukumomi a nan Amurka sun bayyana sunan Anthony Quinone, mai shekaru 63 a duniya, a matsayin mutum da ya tada bom a wata mota da yammacin ranar Kirsimeti. Bom ɗin da ya tarwatsa gine-gine a tsakiyar birnin Nashville a jihar Tennessee. Wana ya aikata wannan akan raɗin kansa, a cewar mahukunta, lokacin wata ganawa da manema labarai a jiya Lahadi. Sun ƙara da cewar ba a san dalilin sa na tada wannan bom ɗin ba. Mun cimma matsaya cewar Anthony Wana shine ya haɗa bom ɗin, kuma yana wurin lokacin da bom ɗin ya tashi, ya kuma kashe shi, a cewar Donald Chakram, mai gabatar da ƙara na ƙaramar hukumar Tennessee. Masu bincike sun yi amfani da ɓargon Wana suka alakanta shi da kai harin, suka kuma duba gidansa a ranar Asabar da ke nisan kilomita 18 daga inda bom ɗin ya tashi. Babban masanin cuta masu yaduwa na Amurka, Dr. Anthony Fauci, a jiya Lahadi ya ce ƙasar na cikin tsaka mai wuya akan annobar coronavirus, a daidai lokacin da adadin masu kamuwa da cutar ke ƙara hauhawa, duk kuwa da cewar fiye da mutum miliyan 1,900 aka yi wa rigakafin cutar a ƙasar. A makon da ya gabata dai an yi mafauci allurar rigakafin cutar. A jiya Lahadi ya shaida wa gidan talabijin na CNN cewar abu ne mai wuya a hana mutane taruwa a wannan lokacin na bukukuwa, duk kuwa da cewar masana sun yi gargaɗi da hakan. Hukumomi sun ce mutane fiye da miliyan 85 ne suka yi tafiye-tafiye don zuwa wajen 'yan uwansu da abokan arziki, amma abin tsoro shine annobar na iya ƙara hauhawa. Fiye da makonni Amurka na samun masu kamuwa da cutar sama da mutum 200,000 a duk rana. Ya kuma ƙara da cewar mutane sun yi cunkoso a tashoshin jirage, kuma mutane da suka fito daga gidaje daban-daban, duk kuwa da irin shawarwari a gujewa hakan da masana suka yi, amma abin ya faskara.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da aka gudanar da zagayen farko na zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki, hankulan jama'a a jamhuriyar Nijar ya karkata wajen jin yadda za ta kaya a wannan fafatawar da ta hada da 'yan takara 30. To shin ko akwai yiwuwar wani ɗan takara zai lashe wannan zabe tun a zagayen farko? Tambayar kenan da wakilin Muslim Muhammad Barma ya yi wa Dr. Maina Bukar Karte, wani masanin doka.
Wato ana zaɓar shugaban ƙasa a scrutin majoritaire a Jitum, kamar a zo a auna ga wanne ne yake yawan ƙuri'a ta al'umma, shi ne scrutin majoritaire. Scrutin majoritaire ya da fuska biyu, akwai scrutin majoritaire ento zagaye guda, kuma akwai scrutin majoritaire Jitum, wato a yi zagaye na biyu.
Na'am.
To shi a constitution ta Nijar na zagaye na biyu ne, ban mu da ban kai da zagaye na ɗaya kamar kasar Togo da kasar Shidiyon Afirka. Na zagaye na ɗaya da an zo an yi zaɓe an auna wanda ya ci gaba kawai shi ne shugaban ƙasa, wanda ya kuwa kura shi ne shugaban ƙasa. To an yi ba ka bane ba, aka yi zagaye na kwayi sai ba ka zama shugaban ƙasa sai ka samu shankan to samfur shi ne kuwa ba ka ci kamar a ce sai ta samu wato rabin mutanen da aka rubuta shi ne isa wanda zai zabe an rubuta wanda zai zabe wajen miliyan bakwai da wani abu a Niger to sai ka samu rabi rabin wannan da aka rubuta kuma da wato murya kan mutum guda wato zabe da mutum guda shi ne sankan fusan fushi in buwa wato rabin mutanen da aka rubuta kuma da zabe da mutum guda to in wannan a cikin yan takarar wani ya same shi to ba sai an je zagayen balajin daga nan zaɓi ya kare shi a cewa ya zama shugaban ƙasa.
To shi kuma zagaye na biyu ya ne ake gudanar da shi ya ne ake tafiyar da shi ya ne.
Shi ku zagaye na biyu idan cikin su ba wanda ya samu wannan abin da na faɗa wato kashi 50 cikin 100 kuma da wato zaɓi na mutum guda idan ba wanda ya samu shi a cikin su to kuma zaɓi ya ce an ta yi dole zagaye na biyu to a lokacin nan kuma wanda wanda yazo lambuwan da wanda yake bin bayan shi wato na wari da na biyu su ne za su yi wannan zagaye na biyu amma in aka yi wannan zagaye na biyu kuma wato wannan ba a tsaya a je wani kashi kaza wanda yake gaba wanda ya yi kura'a shi ne shugaban kasa.
Dokta a yadda aka gudanar da yakin zaɓe da kuma irin yadda aka shafa shekaru 30 ana demokradiyya a wannan kasa ta Niger ya kake ganin wannan fafata za ta kasance kana ganin a wannan karan za a samu wani dan takara wanda zai iya lashewa tun a zagayen farko?
Ai Muhammad Isu ya yi zabe har su biyu bisa wannan dama ba. Stanley Mahmud ya yi zabe har su biyu bisa wannan dama ba. To a yanzu kuma abin ya kara ma matsewa tun da yanzu wato yan takarar har wajen 30 ne. Kenan ya zama kamar wajen so nawa yanda aka saba gani. Kenan ba ta yiwuwa a ce tun karo na wani dan takara guda ya lashe gabaki daya shi kadai wato kashi 50 a cikin kashi 100.
A gaida Haruna da Dauda biyu. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Gaban sauraro mu a jamhuriyar Niger za ku iya saurare mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da sake haduwa a wani shiri na musamman na ciki da gaskiya. Inda zamu waiwai baya domin kawo muku wasu daga cikin shirye-shiryen da muka kawo muku a shekarar nan ta 2020 mai karewa. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Lahashin Gumel. A cikin wannan shekara mai karewa ta 2020 mun kawo muku shirye-shirye a wannan shiri na ciki da gaskiya. Da suka haɗa da masu ban tausayi ban haushi ko kuma ban takeici da suke bayyana take haƙƙin bil'adama ƙarara. Ɗaya daga cikin shi ne batun makalewar kuɗaɗen fenshin 'yan sanda, inda tsaffin jami'an 'yan sanda sai ƙarƙa bayyana takeicin da suke shiga in sun yi ritaya. To mun zanta da shugaban kwamitin 'yan sanda a Majalisar Wakilan Najeriya Usman Bello Kumo, wanda ya bada tabbacin za su ɗau matakai kuma su gyara lamuran na 'yan sanda.
Babban al'amarin da ya kamata a fuskanta wajen gyara wannan muhimmin ɓangare na 'yan sanda musamman haƙƙinsu na fensho shi ne gyaran dokar da ta kafa wannan tsari. Duba da yadda al'amuran suke kasancewa, saboda idan ka duba da sojoji suna fama da irin wannan matsaloli, amma yanzu kusan gaskiya matsalolinsu sun lagu sosai sosai, kusan za a ce in ba a ce 100% ba. Yanzu dai da wahala ka ji soja ina kuka akan maganar fansho sakamakon tsari da aka yi da ita hukumar sojoji ita ce kashe kan duka da alhakin gudanar da sha'anin fansho din mutanen ta gabaki daya. Da irin wannan tsarin ya kamata dama ko muna tunanin yadda za mu kullo wa al'amura don mu ga an gyara wannan doka wacce ita ma za a zo a bani tsarin da zai kasance hukumar ɗan sanda ta kafa ɓangaren fansho nata na kanta wanda za su dinga gudanar da aikin nan kamar yadda mace da su a sauran sassan ma'aikatan gwamnati kamar DSS su suka da akwai DSS pension, akwai army pension, akwai pension na ɓangaren DIA su ma da kansu intelligence agency da kuma NIA National Intelligence Agency dukkanin waɗannan sassa na masu farin kaya da kuma masu amara su suke gurana da harkarsu da kansu wani department ne suke da yake kula da wannan aiki sakamakon karfi da doka ta ba su to wannan ganin gaskiya mutum ga amma wannan tsarin ake da hukumomin ɗan sanda musamman waɗanda suke ritaya za su gaba da shiga cikin damuwa domin ina da can duk ɗan sanda da irin taya daga 2018 2018 zuwa yau ina ga hayan da ba wannan ake biya shi haƙinsa saboda irin matsaloli da kuma yadda al'amura suke lalacewa wannan haifar da cewa ɗaya daga cikin dalilan da ya sa kwanaki a majalisar ƙasa muka gabatar da ƙuduri na a tabbatar da shi an bi an yi duba shokar akan dukkan abubuwan da suke shafa a wannan bangare na pension yadda mun kira taro na public hearing wato taron gangamin al'umma kowa ya zai faɗi irin abin da yake ganin yana damunsa a bangaren da yake to wannan akan sa muke Allah cikin ikonsa mun kusan gama kenan aka shiga wannan intala'i na COVID-19 yadda yau wajen wata uku ana cikin wannan matsala ita ce ta haifar ba dan haka ba da tun tsare-tsaren mu ya bayyana ba tun an bi sakamakon wannan bincike da kuma wannan aiki da kwamiti nawa yake yi domin a ga an sauƙaƙa al'amuran fansho gabaki daya ba ma kawai na 'yan sanda ba na kowanne sassa.
Hakanan a wannan shekara mun kawo muku labarin yanayin da mutane kan shiga in sun faɗa hannun jami'an rusasshiyar rundunar 'yan sanda ta SAS. Abubakar Usman Shumu ya taɓa shiga hannun jami'an SAS a ofishinsu da ke Abuja. Ya kuma bayyana wa wannan fili halin da ya samu kansa. To sai mataimakin kwamishinan 'yan sanda na Abuja ACP Aminu Garba ya ce miyagun iri a tsakanin 'yan sanda na samuwa ne tun farkon ɗaukar jami'an da ba a tantance ba aiki.
Mutum an jawo shi an ce saboda ya addabi gidansu aka ce shiga police. Aka ga nan ba ya tunani ba. Wani bai da ra'ayin police din ma amma senator ne, governor ne ya ce din ya faranta ma al'umman shi sai kwashe su kawai sai tura a doke su police dole ko sun cancanta ko ba su cancanta ba. Maganan da nake ya santara akan su waye ake shigar da su police. Aba taro aka zama daya ba. Akwai mutane police wanda suke suna da martaba sosai, suna da gaskiya. Amma ina tabbatar maka cewa addin a Najeriya nan ba wata ma'aikata da take hora ma'aikatanta wanda suke laifi. Yau ina so in gaya maka, na san baka sani ba. Za a yi trying mutum a kore shi aiki bayan shekara 5-7-10. Wani senator zai zo ya ce a maida shi. Wani governor zai zo ya ce a maida shi. Wani babban mutum zai zo ya ce a maida shi. Kai kwanakin baya an yi recruitment. Wannan sojoji ne is a privileged information. Sojoji ne suka yi recruitment. Bayan sun gama training, dama akan dauke su a moto, a kai su duk wuraren da aka posti nasu. Sai aka zo aka waye gari, dari da wani abu sun watse. Su waye? Ashe Boko Haram ne. Aka yi training. Ina kake? Kai mutumin al'umma. Da baka ce wannan yaron da aka dauka ba dan Boko Haram ne. Wannan yaron da aka dauka barawo ne. Na waye gari yanzu ban sani ma kowa. Garanto za a dauki abuna saboda me da yawa wanda aka dauke su sun je ne kawai su shiga cikin police ko soja a ba su amana su wuce da ita especially bindiga akwai matsala fa a kasar nan ni da kai duk sai mun tashi sai amma na tabbatar maka da cewa shugabanninmu especially IG commissioners ba su yadda su rufe mutum a rufe mutum ya wuce kwana biyu sai dai cases da suka kasance ba na beli bane kamar me kisa robbery ka gane rape ballantana tocho duk ba ai wannan abun
bita shirin za ta kai mu ga labarin DP1 ɗan sanda a Bauchi Baba Ali Muhammad da aka zarga da dukan wasu matasa uku kan tuhumar su da satar kaji inda har biyu daga cikin su suka mutu ɗaya kuma ya tsira da ransa har mai ba mu labarin abin da ya faru
aka fito da mu ana fito da mu na mun dauka da a sake mu ne shikenan sai ce za ga da mu ta baya aka zarga da mu ta baya sai ce kowa ya rubuta ciki yake na muka
wani police station ne
police station din center sai DPO ya fito ya ce kowa ya rubuta ciki yake na muka ya rubuta ciki sai ɗayan Ibrahim sai aka ya ce a dauki wannan sai aka dauke ya ce a daure shi sai aka daure shi da igiya sai ya fito da wani tabarya a hannunsa sai ya fara kwada masa a kafan sai ya karkarya shi a kafansa sai ya karya shi a kafansa ya sake cewa ya rabu da shi dada da sake dauko wannan cikin sai sake cewa kai wannan bare rabu da shi haka ba kare kawai ya kara masa duka sai sake dauko shi sake daukan tabarin ya sake kwada masa tabarin ya karya ya sake karya shi a cinyansa ya buga masa kirjinsa da bayansa. To ni tashi na ni yanda nake gani tashi na da yake a gefe na tashi na yana nan shemeshemi ya suma a lokacin ko motsi baya to ashe daga lokacin shi Allah ka rayuwar sa ya mutu tifiyan da bakin sa yake ce masa to ai gara ma ka mutu yake cewa gara ma ka mutu ma gara ka mutu dai ba abin nan shikenan sai ni sai ya ce to ni a dauko na daure haka ya ko na ka daure sai dauko ta bariyan ya kwada mu a kafa na ya kariya mu kafa daya ya mun kariya biyu fa samu gogon guyu dan kafan ma sake kariyawa ya fasa gogon guyu ya fara kwada mu a bayana ni ma ne na ya ce a ja ni gefe sai sake cewa dauko dayan da aka dauko dayan sai yake ci masa he yake yace shi ma a daure shi da aka daure dayan shi ma fara dukan sa ya kariya shi shi sai ya kariya shi a kafa daya sai kwada masa tabarin a kirjinsa ta nan bayan sa da wurin cikin sa shi she su ma he su ma wurin to inda muka tare tunda na tashi ina jingine a jikin bishiya shi yanda wannan yake dayan da yake ya mutu na gefe na farko nan shi a cikin police station din ya mutu sai da yace a dauko mota sai aka dauko mota ana dauko mota da ni da he aka zo aka sama a cikin mota sai ya ce muje sai muka fara kai shi wanda ya fara mutuwan gidansu ya je aje shi a gidansu sai yake cewa dan fashi ne sai ga musu ga abin da yake tafiya ba yake cewa dan fashi ne wannan dan fashi ne shikenan muna tafi abar musu shi
daga bangaren rundunar yan sandan kuwa kakakin yan sandan a Bauchi DSP wakili Muhammad ya tabbatarwa da wannan fili cewa an kafa kwamitin bincike
commissioner yan sanda ya yi settling committee din nan su zasu zauna za su yi bincike kuma duk wanda aka same shi wanting akan wannan ta'asa za a hukunta shi ai mu a matsayin mu na yan sanda muna da hukuncin da muke wa yan sanda idan suka yi laifi
zamu kammala shirin ne da ƙara da Musa Ibrahim Kuci da ke wakiltar kamfanin AECOM na Amurka a Najeriya wanda ya shigar da ƙarar zargin ministan sufurin Najeriya Rukmi Ameti dabara kwangila ta hanyar saba ka'ida a aikin shimfiɗa layin dogo ga kamfanin CCECC na China kan dala biliyan 3.2 Musa Kuci ya nemi kotu ta tura Ameti gidan yari da nuna cewa an ba da kwangilar dan kashe maraba abin da ya sauwa kenan a yau yanzu a madadin Nasira da Melika wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku ni Sarfil Hashim Gumal daga birnin Washington DC nake cewa mukasance lafiya.
Yanzu kuma ga Yusuf dauke da takaitaccen labaran duniya.
An fara kidaya ƙuri'u bayan kammala zabe da aka yi a jiya Lahadi a jamhuriyar Nijar. Idan har aka kammala zaben zai zama na farko da gwamnatin farar hula za ta mika mulki zuwa ga wata zababbiyar gwamnatin farar hula a kasar a matakin shugaban kasa. A jiya Lahadi aka fara kada ƙuri'un zaben shugaban kasa da na 'yan majalisu a kasar Afirka ta tsakiya, kasar da aka ayyana a matsayin kasar da ta fi kowace matsala a duniya. An gudanar da zaɓe bayan mako guda da aka kwashe ana rikici, biyu bayan zargin juyin mulki da aka yi. An mamaye gari na hudu mafi girma a kasar, sai da aka aika da sojojin Rasha da na Rwanda suka taimaka wa gwamnatin kasar.
Masu sauraro, a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi. Za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri. Amma kafin mu yi sallama da ku, bari mu miƙa ta'aziyya ga Dr. Aliyu Mujibu Umar, tsohon ministan tarayya Abuja, saboda rasuwar yayansa Alhaji Sa'idu Umar Kumo garkuwan Gombe, wanda Allah ya wacikawa a jiya Lahadi da safe a Abuja. Haka nan kuma muna miƙa ta'aziyya ga mataimakin kwamishinan 'yan sanda Isa Grima, saboda rasuwar surukinsa muƙaddashin kwamishinan 'yan sanda mai ritaya Alhaji Adamu Afunogasi. Allah ya ji kansu da rahamarsa, mu kuma ya sa mu cika da imani. Yanzu a madadin Yusuf Ali Harande da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Solomon Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyarmu na wannan safiya, Baba Yakubu Makeri da shirya na gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Assalamu alaikum.